gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda yau ma 22 ga watan Janairu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan koyar da dalibai da harshen da suka fi fahimtar karatu.
Ne Zahra kin san masu magana kan ce kowa ya bar gida, gida ya bar shi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tafakin jama'a da ra'ayinsu akan wannan batu. Sannan kuma za ku ji tattaunawar wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz da masana.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce da wani harshe kuke ganin koyarwa za ta fi inganci, Turanci ko Hausa?
Amsar mu na farko a yau ya fito ne daga wurin Mudassir Shehu na Annabi, inda ya ce Hausa musamman a yankin arewacin Najeriya.
Sai Kabir Abdullah, inda ya ce kowa a koyar da shi da yaran shi.
Sai kuma amsar Aizat Hadija, Allah sa na faɗi sunan daidai, inda ya ce da Turanci man, domin yanzu fassara fannin kimiyya da samun zamansu a bakin malamai kafin su koya wa ɗalibai ma aiki ne.
Sai Muhammad M. Murtala, inda ya ce yaran uwa ko ina su yi amfani da yaransu.
To sai kuma amsar Musa Tasiu, inda ya ce in dai a makarantu ne kuma a arewa to Hausa ita ta fi cancanta.
Sai Shehu Adamu Rijjau, inda ya ce eto a arewa dai idan Hausa ya fi yawa zai fi kyau a koyar da shi, domin ɗalibai za su fi samun sauƙin fahimtar abinda aka koya musu, amma a sauran yankuna kuma za su iya yi da yaran da suke ganin ya fi dacewa.
Sai amsa na gaba wanda ya fito daga wurin Kabir Abdullah, inda ya ce wallahi Turawa sun raina mana wayo, sun ƙaƙaba mana yaransu, alhali kuwa duk ƙasar da ta ci gaba da yaransu suke koyarwa.
Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Fatima Musa Wada, Barikin Ladi, jihar Filato, inda ta ce Hausa da Filatanci da Turanci dukkansu suna da fa'ida a wajenmu, ku tashi lafiya ƴan tawagar VOA Hausa.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu ji ta bakin jama'a da ra'ayinsu akan wannan batu.
Sunana Abdulrashid Abubakar. Idan aka duba yanayi na aikin gwamnati na ƙasarmu, bai kamata a karantar da mutum a harshen uwa ba. Ya kamata a karantar da shi da Turanci a makaranta. Sabili da kuma Turancin nan shine ake aiki da shi a wuraren aikin gwamnati. Sa'annan makarantu din ma shi ake aiki da shi. Idan har aka karantar da mutum a harshen uwa, kaga ba zai yi ba lalle bane wani abun ya fahimce shi. Saboda yanzu idan aka ce za misali yanzu harshen uwa na Fulatanci, idan aka karantar da ni da harshen Fulatanci, idan za a karantar da ni lissafi, akwai abubuwa da dawa ba zan fahimce shi ba.
Sunana Abdulaziz Kanjawo. Ina ganin shi bai yi ba, saboda duk duniya
jama'a za su yi mu'amala tsakanin su idan aka karantar da ni da harshen uwata ba iya wani harshe na daban ba idan nayi tafiya ko naje wani wuri kuma da wani harshe zan yi magana wa wata duniya bane ƴan uwana Fulani suke jin yaren ne ba Fulani ne gaba da baya saboda haka karantar da ni da aka yi a gida na Fulanci yayi a makaranta kuma an karanci wasu harsuna saboda yin mu'amala da mutane duk duniya baki guda
sunana Abubakar Sadiq Ali Zira wannan kujiri bai dauki hanya ba yaka ce harshen uwa a barta a gida sannan kuma turanci ya koma makaranta don me don turanci nan shine ga magari duk duniya duk ina ka je in kana da turanci da to ina insha Allah kasira da wannan hanya
sunana Abubakar Musa to karantar da ne da harshen uwa na ni ina gada da shi ake karantarwa da yanzu na zama wani masayi anan fadiyan jihar Imo nan da karantar da mu da ake yi da turancin da ake yi din nan gaskiya karantar da ni da harshen uwa yafi da karantar da ni da turancin din nan
to madalla yanzu kuma bari mu je ga hirar wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz domin jin tattaunawar sa da masana akan wannan maudu'in Malam Abdulhamid Dahir Boma malamin Ingilishi ne da kuma shugaban kungiyar malamai ta Najeriya wato NUT a jihar Adamawa Comrade Rodinata
dukkanin ku zamu duba abin da ya shafi komawa wato ayi amfani da tsari na karanta da dalibai ta harshen uwa abin da ake kira wato a canja syllabus Malam Abdulhamid a matsayinka na malami ya kaga wannan batu na kira da ake na kan cewa a koma karantar da dalibai da harshen uwa wato modatum
to wannan ya tsari da za a yi shi zai zama taimaka sosai ta yadda yake koyarwa musamman daga primary zuwa karamar secondary ya ji da ba a fara sosai gaske saboda akwai wurare wanda yake zai zama saboda yanayin musamman mu a kasar yadda yanayin malamai ya kasance ba a bincin malamai a makarantu da sama malamai da ke koyar da harshen turanci da sauran harsunan da ke ba na yaren kasan ba shi ne kamar karanci to da zamanin yaren kasan duk sun yi karanci to amma yayin da ya zama cewa ba a samu wurare kamar misali a ce inda aka samu mutanen da suka fi yawa a wajen sai amfani da harshen wannan a koyar da yara daga sakandare daga primary zuwa karamar sakandare misali sai aka samu jihohin arewa inda yake hausa ya rinjaye to sai a koyar wannan da harshen hausa sannan inda aka samu shugabanci ya rinjaye kamar yin su Adamawa Jarabawa Bauchi da sauransu sai a ce a koyar da latinanci haka yana gaban Borno ko kuma jirgin duniya da kamar Yarbawa ne ko shi wata yadda ba an yi haka saboda abu ne wanda yake ko a cikin lokacin shugaban kasa tun da Ibrahim da dama da shugaban gida lokacin da aka zaura aka rubuta abin da ake cewa national policy of the social wato tsari na kasa ba ke da aka abin da shafi ilimi an yi rubutu da dama saboda an tara masana lokacin nan ministry of ilimi na lokacin professor Ali Babatu ne fafuwa ya yi kokari da sake cewa da mu an yi irin wannan har akwai syllabus wanda ke nuna gaskiya syllabus wato manhaja ne da za a fara da shi muke amfani da shi wajen koyar da dalibai mun ga cewa wannan manhajar da aka yi a wancan lokacin ya ma fi irin manhajar da ake amfani da shi yanzu saboda wancan an lallafa abu komai da komai tsari tsari yadda ka zaka bi shi a tashi kan shi malamin
to Abdulhamid bari to bana ka tsika bari in je ga Comrade Rodney ka karantar kuma yanzu kana shugaban ta kungiyar malamai misali ya kaga wannan batu Comrade Rodney
to kamar yadda coding na yake fada tsari ne mai kyau wanda ka san turanci yare ne na wasu abu kuma duk koyarwa wanda za ka koyar da mutum ya danganci harshen da kai amfani da shi da koyar da mutum in ka so mutum ya fi fahimtar abu harshe wanda aka yi ci mutum da shi ko kuwa harshe wanda ɗa ko ɗalibi ya fi fahimta shi ne harshen da ake yi kullum a inda yake so kamar da ya faɗa din a ɓangarenmu idan da ana amfani da Hausa kaga mutum zai fi fahimtar me aka koyar masa ya kuma zai amfani da abun da aka koyar masa kamin nan ka san ko a wajen turawan din ba wai harshen da muke amfani da shi suke amfani da shi ba suna amfani da harshen da domin fa ko hada ma yara ma kosus kamar yadda muke hada ma yaro kosus goma goma sha wani abu sannan kuma zaka zo ka tawar ya ne da fannin yarin da yaro bai sani ba za a kira masa wani abun da bai san abun ba bai taba ga abun ba so idan ai amfani da yare wanda kamar modatin da ake fada zai yi fahimtar da yaro kuma zai ilmantar da yaro fiye da yadda ake yi kamar da ya fada ne idan aka soma daga primary 1 to 6 aka grade 1 to 3 to a nan turanci zai iya shigo saboda za a shiga fanni na duniya ne yanzu amma inda za a taso da yaro kamin ya fahimta ya kamata a soma koyar masa da yare gida wannan zai fi inganci akan irin yadda muka dauka yaro daga aji daya sai turanci kawai
muna jinka
yawa to wannan zai fi inganci saboda idan za a koyar da mutum yau in ka ajiye yara a cikin aji ka zo kana musu ka ga dai abu a arewa a nan musamman jihar Adamawa da zo ka shiga aji kana ma yara auka za su fi fahimce ka ko kana musu fulatanci za su fi fahimce me kake faɗa amma za ka buga turanci nan ka tafi kam yaro ma bai san me ka faɗa ba dai yana jin daɗi harshe da kake faɗa amma bai fahimci abu da kake faɗa ba kuma wahalar shi ne in ka karantar da mutum sai ya sake koma ya maimaita wannan abun da yarensa. Yaren da ya fi fahimta kamin ba ya amfani da shi to amma in aka soma masa da shi ya samu foundation mai kyau da ne ya samu gishiri mai kyau to wannan zai taimaka ma yaro zuwa gaba in an zo za a koyar yaro zai gini a kai domin ne muka muna kwaikwayon abu amma ba mu kwaikwayo yadda ya kamata mu kwaikwayon ba kwaikwayon shi ne mu soma da yare namu tukuna in muka gina foundation ta ginu
eto ai mala Abdulhamid kana kanta da ingilishi wadakila shi yasa kake goyon bayan wannan wani na zai tani kaman kan cewa akwai wasu darussan da suke da sarkakiya wadakila hakan ka iya wuya misali kamar abin shafi kimiya ko kuma irin su physics da chemistry da makamantan su haka kana ga haka ma zai iya samuwa Abdulhamidu
a zai samu kwarai saboda misali a yanzu ai kasashe irin su Japan Russia Misira, India, Iran. What is the problem? Sai zama yi dukkan wani za a murya zama ya zama yi sauki saboda da wani yana shi ko wasu akan yin su ai ba haka nan kawai kasan Japan ya zama ta yi kici a duniya ba sai saboda suna amfani da yaran su ne da yaran su suka tsakuwa da jama'an su tun bayan lokacin da aka yake duniya na biyu lokacin da ya zama su Japanawa sun samu kansu a matsayin wani shi goyon bayan hikila kuma aka ɗabe su a duniya aka har abin da aka zama mutu na kan ya mutu illa kasan ya zama an shirya su ba a gani abu da su sai ya zama sai shi dole yadda ke dole ya zama su ne ya zama su raya kansu su amfana da kansu da ilimin da tushe da tsayon su shi ne dai har ake abin da ake cewa wani da kuma ke da model of invention ba ta abin da ya tilas ta su ya ba dole kika yi tunanin da kuma kare da haka nan mai harshen su su ko jama'an su har ga shi a duniyar nan Japanawa sun suke hodoci a kawo mana muna shiga sun fi abuwa dawa muna hawa haka challenge haka su kun yi wani da kawai za a bisa kun yi wani da abu to da za a zama cewa da labari an koya da su ai zama za a yi kamar da ke maka lokacin da aka yi wancan talib lokacin profesor Ali da mun da fafa wa suka daura ce a tsakar da al'umma kowane yare mai zama fitattun in ma ba a yi da kamar ce fitattun mai Hausa da Yarbanci da
Igbo
aka san da aka tsara komai da komai da aka akirci ana yi har yanzu hukumar jarabawa na kafa wato neko da kuma na yammacin afirka wato waec ai jarabawa su mafi ta sakandare babba akwai ƙarin da ake yin jarabawa na Hausa akwai na Yarbanci akwai na Igbo akwai na Yaci akwai na Faransanci akwai na Kekiri akwai na Kisu ko irin akwai su akwai na Fulfulde duka ana yi to in da a yi za ka yi ya faɗa ya yi rinsu sai zai zunga da ido amma in da an samu tushe tun daga primary an mushi wannan tsarin da cewa da ba ya yi su an sa su wani zai zama ya yi taimaka musu su kansu wadannan yaruka ma zai zama ya taimaka musu da su kace ba da yare shi abu ne da yare to da ake yi shi ina na yi wannan tsara haka
to comrade ka ji abin da ya fada amma ba nan gizo ke saka ba wasu na gani kaman kan cewa har yanzu mama da malamai isassu da zaka iya a fassara ko kuma maido da wannan tsari kana gani wata kila shi yasa a zamanin da aka kirkire da wancan ko kuma kai wannan yunkuri ba a ci nasara ba kana gani wannan karo idan har aka yi za a ci nasara comrade Rodney
to za a ci nasara saboda ba dai ka kama dalilin da yasa bai amfani da shi ko saboda rashin malamai a lokacin bane kamar da ya fada ba an ci ayi amfani da wancan tsari wanda aka yi kaga malamai da ake karantarwa akwai takardar da shi professor Basako ya rubuta wanda ya shafi karantarwa kamar da ya fada din wanda ya biyo hanyoyin da za a ilmantar da yara yadda za a karantar da mutane so idan da a ce an dauki wancan tsari din a lokacin za a amfani da shi ba za a ce an rasa malamai ba saboda komai fari ake yi kamar da ya fada din duk kasashen da kaga sun fi cewa sun zama kasashe ana maganan su da yaren su ne suke koyarwa ba wai sun je sun dauko wani yare ba idan ka fita kasashen waje yanzu zaka je wani ma ya fito professor ne amma turancin nan ko kalabaya ce in ban da yaren su ba abun da yake maka kuma zai maka abun da kake so to kaga namu tsarin mu da muka muna koyi da turai mun koyi yaren su sai muka mai da namu yaren kaman bai da amfani dan kaga mutum yana da ilimi yana iya kafi ya sarrafa abu amma kuma ba zai iya gaya maka turanci ba inda ake a yi da yare kaga zai da yaren da kowa zai fahimta kuma za a yi ba ciki so ni ban dauka da cewa a rashin malamai ne ya kawo ga haka ba babu rashin dauka
ilimi dukiya ne to kada dai ku sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin mu na yau da gobe shirin matasa bari mu koma ga muhawara akan maudu'in mu na yau koyarwa a harshen Hausa ko Turanci yanzu za mu koma ga muhawara akan maudu'in namu na yau.
Malam Ablami kaji abinda shi nashi yana gani kaman kan cewa wakilai akwai malamai isassu da san su to ina matsalar take ganin kan cewa gwamnatocin jihohi da na kanan hukumomi da mana tada kullun takan ikirarin ko kuma suna ikirarin kan cewa su kan kashe makudan kulawa wajen tada koma da tattalin ilimi amma abin komawa baya kuma yanzu idan aka kawo wannan kana gani gwamnatocin mu sun shirya wannan tsari ko kuma za su
Nigeria kan yawa bangaren ilimi abin da ya dace daga cikin kaso na tattauna na kasa da kudi kuma ne gungu da cewa ta yi ko ta kasa ta ba da mutum karanci kashi 26 cikin kasa da kudin ta ga tana gulumi amma ka san nan zamu abin mamaki abu da tun da ake ba ta kasance ba kashi 15 ba ke gane gungu ta ke kuma sai zama wannan gungu da muka yana mu amma ta goyen bayan sosai ko ma ita ma iko Allah kuma sai zama ba zai ba inda ba zai kaso ba
to bari koma ga wajen to bari koma ga wajen comrade comrade kaji abin da ya fada to idan haka ne misali ku ne masana kuma ku ne shugabannin malamai a Najeriya kamar da musamman a Najeriya ta arewa da abun a nemi shawara ku ne kan wannan batu kuna ga hakara za ta cimma ruwa
to ka san kamar da yake fada shani ilimi aka samu Najeriya ba dauke shi da muhimmanci ba kuma kowa ya dauke ilimi kaman kowa ya dauka ya ilmantar da kansa da iyalin sa ne so an dauke kaman ilimi na jama'a kaman batawa ne kaman ana bata arziki ne saboda kaga ilmantar da mutum abu ne wanda yana dau shekaru da lokaci kamin a ga amfani sa amma sauran wasu ayyuka ana yin su za a gan su a bayane mutum ba zai dauki ko kwanaki ba za a yi a gan shi kamar yadda yana fada idan da an bada kaso kuma an gudugudu yadda za a kashe wayannan kudaden to da za mu more ni nan na samu moriya na ilimi a da a lokacin da muka yi karatu lokacin din za a baka yiko za a baka madara za a baka sabulu a bayan kowane fati ne to irin kudaden da ake da su a wancan lokacin ba a ma samu irin kudaden da ake da su a yanzu ba so kowa ya handale kowa yana so ya arziki kowa yana so ya arzikantar da kansa ba a damu da jama'a ba ba ɗauki mutane kamar komai ba shi ya sa ko da nema ko da wani kaso aka bayar yadda za a diddigi kaso da aka bayar a kai shi har da kuma na ƙarshen a yi amfani da shi ba za a same shi ba mutane babu gaskiya kuma kaga wannan shi ne damuwa mu in ba dai an sa tsoron Allah an yi wannan abin an bi shi duki wani tsari ake so a yi yaya za a yi a yi wannan tsari idan aka nemi mu bada shawara za mu bada shawara domin shi wannan juma'a abu dole zai sai ya za a gyara wurin kuma kana nemi shawara da za mu bayar kashin da aka sa na ilimi kai ko mai kankanci fa idan ai amfani da shi na gaske zai haifar da wani abu akan an kullun za ka ji a ce an sama ilimi kaso na babba na fari an sama ilimi na biyu an sama ilimi na uku amma idan aka so din da kudade za su fito ba za su fita inda aka je su fita ba
eh to Abdulhamid a ƙarshe yau mu dauka mun san arewa musamman ma abun kai kuna gani kaman arewa za su fi amfana idan misali yau tunda mun san muna da cibiyoyin bincike kan harkar ilimi misali akwai kuma na tarihi irin su Arewa House akwai kuma na Rek da makamantar su dai a Najeriya ta Arewa yau aka ci a nemi shawarar ka Abdulhamid kan ya zamu farfado da wannan batu ko kuma a goyi baya dangane da amfani da harshen uwa me zaka ce ko kuma wani da wani shawara ka baya da a matsayinka na masani harkar ilimi ko malami
ni a cikin bada shawara akan irin wannan sai Allah ya azurta mu musamman a yau da inda muke ne inda hawo za a ci musu wani ko kankaran a harshen Hausa har da shi akwai su a jami'a ko kuma su Gonga a sai ko kuma gidan su ko su Gonga akwai su ko kuma Abubakar da dai kuma suke da yawa anan jami'an a Madibello da su ne su su ko kuma su da 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 su suna nan ya kiran su ga kuma ne 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 da mu da ke cikin sun garje ko za su zo da mutum su kuma da su kuma sun ya kuma ko albar dama in ka ga gore din ko da kike ni na zaliya da ko kike shi kenan akwai manyan manyan malamai bugun da yake na san akwai wasu wanda ke muni karatu da su ne manyan manyan su ma sun zama yakuci a fannin Hausa kuma suna koyarwa akwai ba da mutum da shi ma na farko ka ji a Hausa da nan ne da na fata shi ne da yana da kudi sai Professor Jan Abdullahi Balala da yana da a wani tattu ko da kiran shi da su ne wani ruwan da sai kina tana dan wata daban ne 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 kina da dalibai da yawa da kike koyar da su inda za a dalibai su a kai da dai da yawa muna da wani shekaru da suka karanta da zani Hausa a fannin tun daga matakin LPE zuwa degree ta kwamiji suna nan da yawa
bari mu koma wajen komai to kuma da kaji shi na shawara yau kamar da tambaye shi a ce ga masana ga kuma cibiyoyin na yau ko hadu an ce to ga batun da ake na batun amfani da harshen uwa ko ma a wani yare ne a tsakanin al'umma kamar da ku fara ko ne al'umma ga haka nan da comrade a matsayin ku na shugabannin kungiyoyi na malamai a Najeriya wani shawara za ka bada
to shawara kusan kamar da ya fada din duk jami'oyin da muke da su da makarantun da muke da su yana da matsana waɗanda za su iya su koyar da wannan yarukan yarukan da muke da su wanda kuma za mu ilmantar da ƴaƴanmu zuwa ga inda ya kamata to amma damuwar shine ba mu amfani da waɗannan mutanen ba ka san a jami'o'i akwai inda ake bisace da researchers namu yanzu sun kai level da ya kamata idan da ana ba su kudaden da ya dace a ba su kuma ana supervision kamar da ya fada din da su da kansu ma za su iya fitar mana da wannan cewa a yanzu ba inda muke nan idan muna so mu ci gaba ya kamata mu koma ko yanzu wata iri da yare kaza to wannan duk research ya kan kawowa domin ba a exploiting research namu ba da mutane ne suna bukaci abin da ya kamata kaga aiki ilimi yana bukatar abubuwa da zaka ji ka nemi ka kwatanta na nan ka kwatanta na can ka hada da naka kamin ka samu wanne ne wanda yafi wanda ya kamata ya amfani da shi to idan gwamnati ta yi da za a yi wannan din ni da ma akwai dokan da yan national assembly suke so a yi kaga duk abin da yasa ake banza da ilimin mutane shine dana baya wurin dan mai kudi baya wurin dan wanda shi ne shugaban abu ma baya wurin sai ka samu ɗayan talakawa ne a wurin so idan ma ko da mai aka yawo ma ba wanda ya damu da shi saboda mai ba ɗansa a wurin ba za kafa doka ne cewa kowane mutum da zai zama shugaba a fannin ilimi idan commissioner ne shi chairman ne shi menene ne shi ɗansa ya zama a public school saboda duk abin da za a bayar idan mai ilimi mai kyau ne ɗansa zai samu irin ilimi amma irin ilimin mummuna ne kuma ɗansa zai samu irin wannan ilimi amma sai ka samu ana iya je dan mutum baya wurin kudin da an bashi ma zai diverting a je makarantar da ɗansa yake saboda ƴaƴansa su samu ilimi na wanda ya fi cikitawa fiye da na yaran da suna public school to ni kira na shi ne gwamnati ta sake lalle a duk komai abin da za mu yi a kai shi da tsari daga inda aka soma zuwa inda kuma za a karantar
to madalla masu sauraro da fatan dai kun karu da bayani daga masana akan wannan maudu'in insha Allah ranar talata mai zuwa za mu dauko mai fashin baki akan ilimi da ilmantar da yara da abinda zai sa ilimi ya fi inganci yanzu dai anan dai muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka wacce ta taimaka mana ta bada umarni Sa'ida Hamdun da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya sai ku shakata da wannan waka
I'm not that kid.